Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana a wannan daren na ranar Laraba 18 ga watan Yuli shekarar 2018 akan mitoci da suka hada da 19:25 da kuma 60. A jamhuriyar Niger ana iya jin mu ta tashar mu ta VOA Africa zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad, Dalal da Niya. Sai kuma Alfa Radio a birnin kuma sun kasar Ghana. Yayin da a duniyar gizo ta internet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a barkanku da warhaka. Baba ya kuma makiri ne tare da Hafsat Maina Muhammad zamu gabatar muku da shirinmu na wannan lokaci. Kamar yadda muka sanar, yau zamu zo mu ji ra'ayoyinku ne akan wannan rana ta yau da Majalisar Dinkin Duniya ta kebe domin tunawa da Nelson Mandela, wanzon dan fafutukar yakin wariyar launin fata. Tambaya dai ita ce menene yafi burge ku akan rayuwar wannan gwarzon dan fafutukar? To kullun lambar mu shi wato kamar kullun lambar mu su ne 202-205-6555 sai a ƙara alamar tarawa da ɗaya sai a jiro lambobin. Muna kuma dauke da labaran wasanni daga ƙasar Ghana amma duk sai kun sha labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkanku da wani. Shugaban Amurka Donald Trump ya sake fitowa yana kare kansa da kuma ganawarsa da shugaban Russia Vladimir Putin kwana ɗaya bayan da ya sauya maganar sa na amincewa da kin yardar da Putin yayi cewa kasar sa ta yi katsalandan a zaben shugaban kasar Amurka na 2016. A safiyar yau Laraba, Trump ya rubuta a shafinsa na Twitter cewa manyan jami'an binciken leken asiri na duka bangarorin magoya baya da masu adawa sun ji dadin bayanin da na gabatar a lokacin taron manema labarai a Helsinki. Ni da Putin mun tattauna kan abubuwa da dama masu muhimmanci. A ganawar ta farko mun samu jutuwa wanda ya damu ƴan bakin ciki dake son ganin mun yi fada. Manyan sakamako na nan tafi. Saƙon da Trump ya rubuta a shafinsa na Twitter ya biyo ne bayan da ya amsa cewa ya amince da matsayin da hukumomin leken asiri suka bada na cewa Russia ta yi katsalandan a zaben shugaban ƙasa na 2016. Trump ya gaya wa manema labarai cewa shi ma ya amince da cewa Russia ta yi shishigi a zaben shugaban ƙasa na 2016, amma ya ƙara da cewa ta yi akwai wasu mutanen da su ma suka taka rawa wajen yin katsalandan din. To a halin yanzu kuma a yau Talata ne mahukuntan gwamnatin tarayya Amurka suka fara tuhumar wata mata ƴar Rasha akan aikata laifin yiwa Amurka zagon ƙasa da kuma laifin yin aiki a matsayin jami'ar gwamnati wata ƙasa da ke da alaka da kitsa yin shishigi a siyasar Amurka a zaben shugaban ƙasa da aka yi a shekarar 2016. An kama Maria Butina, wata mai kare hakkokin mallakar bindiga dake da alakar kud da kungiyar wato da kungiyar kare muradan mallakar bindiga ta ƙasa ranar Lahadi akan zargin cewa wata ƴar ƙasa mara rijista na aiki a Amurka ba tare da ta sanar da hukumomin shari'ar ƙasar ba kamar yadda doka ta tanada. Ana zargin Butina ƴar shekaru 29 da haihuwa da yin aiki a sirrince da masu fada a ji a Amurka da kuma kutsawa cikin harkokin kungiyoyin siyasar Amurka kamar NRA da zummar cimma muradan Russia a Amurka. A cewar sanarwar tuhumar, Butina ta yi wasu ayyuka bisa ga umarnin wasu manyan jami'an gwamnatin Russia, sai dai sanarwar bata bayyana sunayen jami'an na Russia da take yi wa aiki ba. Mako guda bayan da aka ceto su daga wani kogo da suka makale a cikin sa, yanzu haka matasan ƴan ƙwallon kafar nan na ƙasar Thailand da kocin su suna kan hanyar su na komawa gidajensu don sake haɗewa da iyalansu. An sallami tawagar ƴan ƙwallon kafa daga wata asibiti dake arewacin garin Chiraing, inda daga nan ne za a kai su wani waje inda za su yi fitowar su ta farko a bayyana jama'a tun da aka ceto su. Tawagar za su amsa tambayoyin manema labarai a hirar da aka shirya za su yi da manema labaran har tsawon minti 45 wanda za a nuna a kafofin yada labarai a kasar. Jami'an sun ce samarin da shekarunsu na haihuwa suka kama daga 11 zuwa 16 da mai horas wasu duk na cikin koshin lafiya, amma likitoci na da damuwar cewa mai yuwa ne yaron kan iya fuskantar matsalar shiga rudani nan gaba idan suka tuna abin da ya same su. To labarin duniya kuke sauraro daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu haka an tabbatar da mutuwar mutane uku bayan da wani dogon gini mai hawa 6 da ake ginawa ya rushe cikin wasu gidaje a wata unguwa da ke New Delhi, babban birnin kasar India, yau Laraba. Ma'aikatan gaggawa fiye da 100 ke ta hakar cikin ginin da ya ruso da injina iri-iri don neman waɗanda suka makale ƙarƙashin ƙasar. Shugaban hukumar kashe gobara na yankin Arun Kumar Singh ya ce akalla ma'aikata 12 ne ke cikin ginin lokacin da ya rushe, kuma akwai tabbacin cewa suna makale a ƙarƙashin ƙasa. Rushewar ginin ya auku ne a jiya Talata a yankin Greater Noida da ke gabas da babban birnin India, wanda mafi mazaunan yankin Talakawa ne. A yau Talata, a karo na farko cikin shekaru 20 jirgin saman fasinja na farko daga kasar Ethiopia ya sauka babban birnin Eritrea, abinda ke nuni da cewa dangantaka tsakanin kasashen biyu da ke yaƙi a baya ta dawo yadda take a can da. Kamfanonin jiragen saman kasar Habasha sun sanya hoton babban jirgin kamfanin Dreamliner mai lamba 787 a lokacin da yake tashi zuwa birnin Asmara daga Addis Ababa, inda suka rubuta yanzu tsuntsun zaman lafiya ya tashi zuwa Asmara. Fasinjojin da ke cikin jirgin sun hada da tsohon Prime Minister kasar Habasha, Helmariam Dislanga, wanda ya jagoranci mahaifin watan matafiyan a yayin da suka fito daga cikin jirgin suna tafiya kan wata jardar duma da aka shimfiɗa a tashar jiragen sama ta Asmara, a cewar wani wakilin muryar Amurka da ke tashar a yayin da jirgin ya sauka.
Hafsat Baine Muhammad kenan ta karanto labaran duniya daga nan Washington DC. To madalla, kafin mu baku daman ku bayyana ra'ayoyinku akan darasi da za a iya koya a rayuwar Nelson Mandela, bari mu fara da ci gaban da aka samu a yunkurin kakkaɓe ɗan ƙungiyar Boko Haram. Wakilin mu Haruna Dauda Biyu ya shirya ya yi hira da shugaban reshen rundunar 'yan sandan Najeriya, wacce ta sanar da wannan nasarar da aka samu.
Suna na DCP Abubakari ne, ina nake heading na Nigerian Police Intelligence Response Team, kuma IGP Ibrahim Idris da ya turo mu zuwa nan kasan Borno don abubuwan da ke faruwa na suicide bombing da yake ta faruwa na ta kashe innocent mutane, kuma ga Chibok Girls din nan an yi kidnapping nasu shekara da shekaru ba abin da ba kama mutane nan ba. To shi yasa IGP ya ce mu shigo mu yi aiki mu tabbatar cewa mun samu solution to wannan abubuwan da yake kasa. To shi yasa muka shigo muna ta monitoring wannan abubuwan yafi shekara. Mun yi gathering intelligence seriously a kansu, mun yi zona, mun yi planning operation namu yadda ya kamata kafin muka shigo. Allah ya sa muna shigowa a cikin kwana uku mun kama mutane ya kai 20. So kuma a cikin sati biyu da na baya kuma muka sake kama sora, kuma kamar yadda muka yi bayani 22 da muka nuna nan ba su ne kawai ba muke da su, muna da su da yawa, amma soran ba mu gaba ba ciki a kansu ba, shi yasa ba mu cire su ba.
To kai muna karin hasse game da waɗannan mutane da aka kame su suna da alaka da satarin matan ɗaliban nan na garin Chibok.
Eh haka, kamar yadda muka mutane da kuka gani 22 nan a cikin su, mutane 8 a cikin su they are part of mutane da suka je suka yi kidnapping mata na Chibok Girls din nan, kuma duk sun faɗa a interview nasu da kuka tabbaye su yanzu. So kuma har yanzu muna kan neman soran, kuma har daga suka yi na Chibok Girls din kuma soran sun koma gari sun zo sun ci gaba da magana suicide bombing din nan. Dukkan su 22 da kuke gani they are part of this suicide bombing da suka yake faruwa a cikin gari, kuma bayan haka sun yi operations da yawa na Chibok Girls, na Bama, na Goza, na Mubi, the waste attacks da yawa da aka yi na ambush against security agents na Nigeria, kuma duk sun yi mana bayani a abubuwan da suka yi, kuma sun ba mu information da yawa wanda zai taimake mu ta wajen investigation. Kaga mutane na suna zama a cikin jama'a, kamar yanzu Ba Adam shine commander na 'yan suicide bombing gabaki daya na Borno, amma yana zama a cikin jama'a. dukkan ɗan bombin da yake kawowa duka shi yake daukowa shi yake kawowa gidan shi yake aje su ya cire guda biyu ya kai su waje post office ya kai su Bagarot ya kai su Bulukutu su je su yi bombin gobe bayan kwana uku kudi zake dauka guda biyu guda uku ya kai su su je su yi bombin idan har ya gama da su shi zake waya a turo mishi sora idan turo mishi zai je dauke su ya kawo su haka kuma yana zama a cikin jama'a ba wanda ya san cewa shi Boko Haram ne kuma a cikin su da kuke gani 20 da wani abu din su kai guda 10 da muka kama a cikin gari wanda suna zama da jama'a so dan Allah jama'a su sa ido duk wani wanda suka gani yana wani su abin da ba a gane ba a ga ma security agent
kuma da Allah a gaida Haruna Dauda biyu to sai kuma batun ranar Mandela ga rahoton da wakilin mu baban gida Jibrin ya hada mana
Nelson Mandela shine shugaban kasar Afrika ta Kudu na farko wanda ya zama shugaban kasar Afrika ta Kudu bayan ya shafe shekara 27 yana gidan jarum akan gwagwarmaya da yi domin kawo karshen wariyar launin fata a kasar Afrika ta Kudu bayan kawo karshen wariyar launin fata ne aka yi zabe na farko wanda ya shame dukkan mutanen kasar a dalilin haka aka zabi Nelson Mandela ya zama shugaban kasar Afrika ta Kudu na farko a 1994 yahu ya zama shugaban kasa ina dan shekara 77 ya sauka a shugaban kasar Afrika ta Kudu yana dan shekara 82 gudun wanda ya bayar musamman jaji ciwon sa da kuma kyawun manufarsa na kawo launin fata a kasar Afrika ta Kudu yasa majalisar ɗinkin duniya ta karrama shi ta mai da ranar haifarsa ki walana shi da za a inga tunawa da wannan rana a dukkan fadin duniyar nan ba wai taro ne za a yi domin tuna da ranar haihuwar Nelson Mandela ba kadai a rana shi da ake zama a tattauna a ga kyawun manufofi da musamman kudurinsa da kuma manufarsa na zama lafiya da kawo zama lafiya a kasashen Afirka duniya baki daya ya an haɓaka shi ya an ɗaukaka shi da sauransu
shi dai Nelson Mandela kama daga rayuwarsa zuwa mulkinsa da kuma bayan rasuwarsa jama'a da dama na ci gaba da tofa albarkacin bakunansu musamman ma dai yabawa da halayensa na kwarai tare da neman sauran shugabannin Afirka su koyi da halayensa wajen adalci akan al'ummarsa ga dai abinda wasu 'yan Najeriya ke cewa game da halayen marigayi Nelson Mandela
abinda zan ce a mutum ne wanda yake gurdo a bakar fata baki daya na Afirka baki daya kai da duniya ma baki daya muna masa ina fata bakar fata duk inda take musamman mu nan Najeriya su koyi ga irin nashi lokacin da ya fito daga suka rufe shi akan neman yancin dan bakar fata yayin shekara 27 da ya fito aka zabe shi ya shiga gwamnati kaga shekara 4 sai ce ya aje aka ce masa ya ci gaba yace a gashi har yanzu muna kaunar sa amma sai ce ya aje daga shekara 4 nan ya isa har yanzu duka inda bakar fata take muna kaunar sa
game da Mandela bai da wanda za a kwatanta da shi a nawa guntun rayuwar da nake da shi don saboda mutumi ne wanda yake ba wanda zaka iya kwatanta ka cewa ne yayi kamar shi kuma armin alherin da ya ma kasan shi ni ma ina fata a nan Najeriya mu samu wani yayi kwatancen haka mu ma nan a yabe mu kamar don saboda yabon wannan bawan Allah ana yabon kasan mu ma mu samu haka a Najeriya muna fatan haka insha Allah
say thank you and thank you okay
baban gidan Jibrin murai Amurka daga Lagos
To madalla Allah ya kammari gayi Nelson Mandela baban gida Jibrin kuma muna maka godiya da wannan rahoto da ka shirya mana kafin ku kintsa kada ku sha'afa waɗannan shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan Washington DC yanzu ku karfe 4 ne da minti 43 a nan Washington kafin mu ba ku dama ko kuma ku kintsa sai a shakata da wannan faifan
yaro dama ne bai damu da shi ba sai kai shi makaranta ba aure yake ta yi da haifuwa kuma matan da yayan ma ya dubawa ubannin mu ku dai na wannan rayuwa tana kawo damuwa ubannin mu ku dai na wannan rayuwa tana kawo damuwa yau na shagiya da taba baba ne gani nan ban da sana baba ne hanna sauka da jindiga baba ne nayi kwace da saka baba ne yau na shagiya da taba baba ne gani nan ban da sana baba ne hanna sauka da jindiga baba ne nayi kwace da saka baba ne
yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama a kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi 202-205-2655
To mun samu kira daga Yobe, wani ne a Yobe?
Ina na Babu Zainatu daga Hommina Jajere.
To malam Babu, muna saurin ka.
Yawa, ra'ayina dai akan maudu'i da kuka dauka kan rayuwar Mandela. Dukkan ƙasashen Afirka da sun yi gaba wanda ya ajiye mu madari.
Mun rasa malam Baba daga Yobe, bari mu je Gombe. Wane ne ku ke Gombe?
Yawa, Mustafa ne, injiniya Mustafa daga Gombe, Kaltin Golkar Gombe.
To malam Mustafa, muna saurin ka.
To alhamdulillah, gaskiya wannan bawan Allah ya jajirce, yayi kokari a kasansa da kuma Afirka gaba daya. To abun da nake kira akai shine shugabannin mu na Afirka ya kamata su yi koyi da wannan bawan Allah.
To mun goje kurai da gaske.
Yawa.
Yawa. To bari mu je jihar Katsina. Wane ne a Katsina?
Allah, assalamu alaikum.
Yawa.
Barka da kokari, barka da wannan lokaci.
Yawa, muna sauraren ka kuma duniya na sauraren ka.
Alhamdulillah, mai magana dai Alhaji Lawal Karozi dake tsangamawa karamar hukumar Daija a nan jihar Katsina a Najeriya.
To malam Lawal, muna jin ka.
Kuma naji maulidin ku, kuna magana akan ainihin hello.
Na'am, ci gaba, ana sauraron ka. Alal Lawan, naji mu. To da alamar layin Alal Lawan ya tsinke, bari mu je jihar Kebbi. Wane ne a Kebbi?
Baba Yakubu Makeri, kana magana da Na'a Saba mai fata ya wuri.
To ba da sauri. Bismillah, duniya na sauraron ka.
To gaskiya abinda zamu tuna shugaban Nelson Mandela shine shugaba ne mai adalci wanda yayi gugurmaya domin ya kwaton bakaken fata yancin su da turawa na mulkin mallaka na wancan lokacin suka danne, wanda kuma yayi adalci, babu cin hanci da rashawa, babu satin dukiyar talakawa. Wannan ya jawo mishi farin jini a kasashe na duniya gaba ɗaya, ba ma kasashen wani Afirka ba. Ina fata shugabana na Najeriya shi ma insha Allah zai samu wannan matsayi, domin mutum ne mai gaskiya da rikon amana, ba satan dukiyar talakawa, ba azurta kai da dukiyar kasa. Da fata za ku tashi lafiya.
To mun gode ma dan sabi, bari mu je Kaduna. Wane ne a Kaduna?
Ba zai ku mai kari, barka da yammaci.
Yawwa, Alai Murtala.
Sunana Murtala, ina kiran ku daga garin Gasa Kaduna tarayyar Najeriya.
To duniya na sauraron ka Murtala.
Wannan gaskiya ne ba ga ku mai kirito. Wannan mutum ne wanda ya kamata a ce ƴan Afrika sun yi koyi da rayuwar shi. Duba da mutum yanzu zai yi wuya a Afrika, ba za a ce babu duka ba, amma za su wuyan samu a ce mutum ya dai ba da rayuwar shi da ƴancin kasar shi da ƴancin al'ummar shi a ce wajen shekara fiye da 20 yana daure, bai san ko zai mutu ba ma a cikin shi a cikin gidan yaran nan, amma yadda haka ya fito kuma Allah mai sakayya na alkhairi. To ya cancanci yabo gaskiya, ko muna kiran kowa ya koyi da shi, amma matsalan kasan shi kadai ne zan ce kawai abinda ake kira albasa ba ta yi ruwa ba. Al'ummar kasan kaga duk da cewa kokarin da yake, amma su kuma suna kara kin Afirka sai su tarike suna kashe yan kwansan Afirka. To muna jan kunnan su, su sani can da suka sami ƴancin kai fa Niger, Ghana, ka ina da duk waɗannu an ba su ƴancin kai. Muna sai ya kamata su kiyaye mana rayukan mu ma yanda muke bakake kamar yadda suke bakake. Da fatan za ku tashi lafiya.
Yawa, to ba Murtala, bari mu je jihar Kano. Wane ne a Kano?
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Amma wa alaikum salam.
Baba Yakubu Makeri, barka da dare.
Yawa.
Sunana Alhaji Musa Ngaro, mai rediyo da rikoda kasuwar kawo Kaduna Najeriya.
To Alhaji Musa, okay, to muna sauraron ka, duniya na jin ka.
To alhamdulillah, kasar Hausa sun ce kowa ya bar gida gida ya barci.
Gaskiya ne haka.
To alhamdulillah, idan muka dauki rayuwar bawan Allah nan ita Nelson Mandela, to gaskiya al'amari ne wanda yake ya kamata shugabanninmu na Afirka su koyi. saboda kaga fa shi ya riga an fito da shi bayan ya fito da koma al'umma kasa suka zabbu sai yayi wannan mulki yazo ya hau kan mulki kuma daga baya mutane suke kokarin ma ya zarce shi da kanshi yace ba zai zarce ba to kaga wanda shugaban kasa ne Afirka zai samu irin wannan dama da goyen baya 100% a ce yace ba zai yi ba kaga wannan wani abu ne na halin
gaskiya
fatan kamar yadda wannan al'amari ya kasance da wannan shugaban kasa na South Africa Nelson Mandela to gaskiya kamata a yi koyi da irin wannan halayya irin nashi
ashe
da muka fatan alkari kai kanka Allah ya kara maka lafiya
da mutuwa da ruwan
tashi lafiya
yawa to bari mu je jihar Adamawa waye a Adamawa akwai malam na Adamawa to jama'a abinda muke yau maudu'in mu shine wato ranar da ake tunawa ko kuma majalisar ɗinkin duniya ta kebe don tuna irin rawan gani da Nelson Mandela ya taka ranar 18 ga watan Yuli don haka menene abinda ko kuma darasin da za a koya bari mu je Maiduguri wane ne a Maiduguri wake Maiduguri to da alamar muna samun tangarda game da layuka mu amma a ci gaba da gwadawa insha Allah za a same mu a bayyana ra'ayi akan menene darasi da wato za iya dauka musamman shugabannin Afirka za su iya dauka game da rayuwar gurzin nan wato Nelson Mandela wanda ya fafutukar ganin an kawo karshen wato wariyar launin fata bari mu je wato jihar Neja amma a bidda zamu ya da zango wane ne a bidda
Assalamu alaikum sunana Bawo Hassan daga kutawar Bidda Niger State
to muna sarin ka
to magana da muke yayi mu insha Allah a matsayin da Mandela ya kai muna fata insha Allah shugaban mu Muhammadu Buhari shi mai kutanta aka shi ma Allah ya mai da shalle sa mai fuk Mandela fata mu ce na Nigeria abinda muke fata kenan
to mun gode kwarai da gaske malamin baba daga jihar Niger bari mu har yau dai muna can a jihar Neja din wane ne a jihar Neja kuma
kana magana da injiniya mai gero makeri Kwantagora
to muna sauraron ka injiniya
to gaskiya Nelson Mandela ya yi abin aya mai shi za ya bin gwani ya zama dole saboda ya taka rawar gani ga Afirka ta Kudu dan haka muna fa
yawa to injiniya layin ka ya dan katsiya amma bari mu je jihar Taraba wani ne a Taraba
biyasa ne daga karamar hukumar Karami da jihar Taraba
to malam biyasa
na wuce na da nake son baya batun magana da Nelson Mandela nan shine muna son jihar Buhari ke kada take ka adar kirin tasa sannan kuma yin mulki kirin na Mandela ke kada kudu mai dire ta kawun Najeriya ida take yabo mai to ka sai wuce kawu saboda tarihi na Mandela a Afirka
to mun gode kwarai da gaske bari mu je kuma jihar Kebbi wane ne a Kebbi
baba Yakubu Makeri za a zama mai fata ya wuri ne ya dawo
ka dawo kuma
na dawo
to a gurguje saboda ka ba wasu kuma dama
idan hello
nace a gurguje saboda ka ba wasu kuma dama
to a gurguje dai ina fata wata rana idan General Muhammadu Buhari ya sauka daga mulkin sa majalisar dinkin duniya za ta kara ware rana makamacin wannan domin karama ta akan mulki da yake gudanarwa a halin yanzu Allah ubangiji ya miki jagora da fata za ku tashi lafiya
to mun gode kwarai da gaske wato ina jin da kiran dan Asabe da ya sake dawowa na biyu muka kawo karshe kuma mun gode ma waɗanda suka kira mu duka kuma dalla yanzu kuma ga shirinmu na gaba
wasanni a takaice
zan fara labarin wasannin ne da wasannin cin kofin duniya da ya kawo ƙarshe a makon jiya inda kasar Faransa ta yi lashe kofin na duniya karo na biyu bayan da ta lallasa Croatia ci 4-2 a wasan ƙarshe na gasar kuma wannan gasa na cin kofin duniya ya baiwa ƴan wasa dama su baje kolin su sai dai wasu sun haska amma da dama kuma ba su tabuka abin kwarai ba a cikin irin waɗannan ƴan wasa da sun ka haskaka shine Benjamin Pavard wadda a hakika ya taka rawa a wasannin da kasar Faransa ta yi abin da yasa Bayern Munich ta saki ƙullar jejeniya da shi daga Stuttgart. Sai kuma Juan Fernando Quintero wadda Russian James Rodriguez ya bashi dama ya taka rawa kwa kasar Colombia. Sai kuma Denis Cheryshev ko da yake bai so mawasa wa Russia ba gasan cin kofin duniya, Cheryshev dai ya zama ɗayan ɗan wasa da suka haska wa Russia bayan ya jifa ƙwallaye hudu a raga a cikin wasanni biyar. Sauran ɗan wasa da sun ka haska ka sun haza da Alexander Golovin, Helena Lozano, Zedan Shakiri, Kieran Trippier, Ahmed Musa, Johan da Nian waɗanda kasuwarsu ya tashi haikan dangane da irin kokari da suka yi a gasar cin kofin na duniya. Akwai kuma waɗanda za mu nuna cewar ba su tabuka abun kwarai ba, kamar mai tsaron gidan Manchester United David De Gea da kansa wadda ya kasa yin wani abun kwarai dudu kwallo daya ya iya ya arewa a cikin wasanni hudu wa kasar Spaniya. Sai kuma Thomas Muller kasancewar Jamus ta kasa izawa gaba ba wani abu da ya tabuka domin karfafa wa kasar Jamus. Gabriel Jesus ya isa kasar Russia a matsayin wadda ya nasara a Premier League, amma ya kasa jefa koda kwallo ɗayan wasannin kasar Brazil. Da wannan kuma muka iso ƙarshen labaran wasannin na yau. Radwanullah Muktara ba sashen Hausa na muryar Amurka Accra Ghana.
Yanzu kuma sai sharhin muryar Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya faɗa cewa mai da martani da ƙasar Iran ta yi akan zanga-zangar da aka yi a ƙasar na nuna cewa shugabancin Iran na fuskantar fargaba. An kulle dubban mutane a gidan yari ba tare da ka'ida ba, an kuma kashe mutane fiye da goma kamar yadda aka gani a zanga-zangar dokar hijabi. Kuma azzaluman mazajen gwamnatin tamkar suna shakkar matan Iran ne da ke neman haƙoƙinsu. Wasu al'amura da suka faru kwana-kwanan nan sun tabbatar da hakan. Wani gidan talabijin na gwamnati ya nuna bidiyon wata matashiya da ake yi wa bincike. Matashiyar tana kuka ta faɗa cewa ta saba wa al'adun ƙasarta, ta sanya wasu hotunan bidiyonta akan shafin Instagram. An nuna yarinyar ne tana kuka yayin take amsa laifin bayan ta saka bidiyonta tana rawa a shafin sada zumunta. An kama mata da yawa a cikin 'yan watannin nan da suka gabata akan zanga-zangar lamana ta kin amincewa da dokar hijabi, inda aka yanke wa ɗaya daga cikin su mai suna Shafara hukuncin kaso na shekaru 20, wanda aka nuna ta a wani bidiyo inda take cewa ta gudu ne daga ƙasar Iran domin ta gujewa irin wannan rashin adalcin. Lawyer Shafara Nasruddin Saudat, wanda yake kare ta da dukkan masu zanga-zangar kin amincewa da dokar hijabi, sun kira wannan kuntatawar da cin zarafin mata a watan Yuni. Ita kanta lawyer Saudat an kama ta aka kai ta gidan yari akan ta yi shekaru 5 bisa laifin da ba a bayyana mata ba. Wata 'yar rajin kare haƙƙin mata lawyer Zainab Tahiri ita ma an kama ta a watan Yuni bisa zargin katsalandan akan ra'ayin mutane. Matan Iran sun nuna tura ta kai bango saboda sun nade suna shan bakar ukubar da gwamnati ke gana masu, ta inda suka yi Allah wadai da wata yarinya da hukuma suka kama tare da gana mata azaba sakamakon wani faifan bidiyo da ta bayyana tana rawa. Wannan ce ta sa sauran matan kasar suka dinga watsa bidiyoyinsu a yanar gizo suna rawa don nuna baure ga wannan matakin da gwamnatin Iran ta dauka tare da amfani da alamar kakkausar lafazi da ake cewa #rawabalaifibane. Sakataren Pompeo ya ce Amurka za ta ci gaba da yekuwar ganin gwamnatin Iran ta mutunta 'yancin ɗan adam da kuma ganin tana mutunta 'yan ƙasarta. Wannan shine sharhin muryar Amurka da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka.
To shikenan, yanzu kuma ga wato labarai a takaici. Shugaban Amurka Donald Trump ya saki fitowa yana kare kansa da kuma ganawarsa da shugaban Russia Vladimir Putin.
To duka kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan daren. Sai kuma gobe da safe zaje wasu abokan aikin mu dauke da sauran shirye-shiryen mu. Yanzu a madadin
Hafsat Maina Muhammad
da kuma Sa'idu Hamdu da take taimaka ko kuma ta shirya ta bada umurni da engineer Mr. Sidrak. Sai dai kafin mu sallama da ku muna taya iyalan gidan Dikko daga birnin Kumasi na rasuwan wato Ibrahim Umar Dikko da aka fi sani da Ibrahim Miliga da Allah ya masa cikawa da yammacin yau za a yi jana'izar sa gobe karfe 10 da safe idan Allah ya kai mu. Baba Yakubu Makiri ne daga nan Washington DC nake sallama da ku. A kwana lafiya, Allah ba mu alkhairin nan nasa. Amin suma amin.